sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 8 ga watan Satumba shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Imo ta ce ta shirya tsaf ta karbi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gobe Alhamis. Za ku kuma ji tattaunawar Murtala Faruku Sanyinna da kwamishinan lamurin tsaro na jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Zamfara, Kanal Garba Moyi Isa, akan matakan tsaro da jihar Zamfara ke dauka. Bayan haka, Hassan Umar Tambuwal zai shigo mana da rahoto na musamman akan dokar haramta tsugunawa yin bahaya a ko'ina da gwamnatin jihar Oyo ke dauka. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Ghana. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Akalla fursunoni 41 suka mutu a gidan yara kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yarin mai cinkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce gobarar ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangerang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i. Akalla fursunoni 80 suka jikkata, ciki har da 8 da aka dauke su zuwa asibiti a Tangerang. Fiye da fursunoni 2000 ne a gidan yarin Tangerang wanda aka gina shi don ya dauki mutum 600 kawai, inda fursunoni 122 ke a rukunin si. Aprienti ya ce ana gudanar da binciken dalilin da ya haddasa gobarar da ta kashe mutane. Shugaban babbar jam'iyyar adawar kasar Guinea, Union of Democratic Forces of Guinea, ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar a ranar 5 ga watan Satumba ya yi daidai saboda shugaba Alpha Conde baya bisa ka'ida bayan da ya canja kundin tsarin mulkin kasar don yin wa'adi na uku. A wata hira ta musamman da ya da biyo ta hanyar tafinta, Selu Dalen Diallo ya ce duk wata cuta ta al'ummar Gini da gwamnatin mulkin soja ta ambata, jam'iyyarsa ce ta gano kuma ta haifar da su. Da aka tambaye shi ko sai ya shiga gwamnatin haɗin kai idan sojoji suka nemi ya shiga, Diallo ya ce shi ba zai shiga gwamnatin rukun ƙwarya ba, amma zai bada mambobin jam'iyyarsa su shiga ciki. Diallo ya yi da'awar lashe zaben shugaban ƙasar na watan Oktoba 2020, amma hukumar zaben ƙasar ta ayyana Conde a matsayin wanda ya lashe, kuma kotun kolin Gini ta tabbatar da sakamakon wanda ya lashe ga shugaba Conde. Diallo ya ce zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a sabon zabe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma, biyo bayan mutuwar akalla mutane 5 a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta Kudu da dakarun kawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin, a cewar Manjo General Lul Ruai Koang, kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta Kudu. Rahotanni sun bazu cewa faɗa ya ɓarke tsakanin dakarun SPLM da na SSPDF masu yin biyayya ga General James Nando. Akwai zarge-zarge daban-daban kan waɗanda ke da hannu a faɗan da ya dagula yankin, kuma ya sa mazauna yankin tserewa daga garin tambura. Koang ya ce sojoji kalilan ne kawai suke faɗan, amma ba duka rundunar sojojin ba ne. Koang ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa wannan ba arangama ba ce tsakanin rundunar sojojin biyu, arangama ce tsakanin wasu 'yan kalilan daga ɓangarorin biyu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 a kudancin ƙasar Mexico jiya Talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya shaida wani gidan talabijin na ƙasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de Benitez. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki 7 kuma tana da nisan kilomita 17 arewa maso gabashin birnin shakatawa na Acapulco da ke jihar Guerrero. A cikin wani sakon bidiyo, shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce babu wasu rahotanni na manyan barna a Guerrero ko kuma wani waje a yankin, ciki har da Oaxaca da Mexico City inda mutane suka rinka gudu kan titina lokacin da gine-gine suka fara girgiza. Rundunar farar hula ta Mezuko ta ce tana gudanar da bincike a jihohi 10, amma bata samu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su ko mummunar barna. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas za su gudanar da wata tattaunawa yau Laraba tare da gungun abokanan hulɗa da ƙawayensu don tattauna halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan, ya hada ƙoƙarin ci gaba da tura kayan agajin jin ƙai zuwa ƙasar bayan da Taliban ta karɓa iko. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa gabanin taron ministocin cewa ɗaya daga cikin batutuwan da za a tattauna a kai zai kasance nazari ko Taliban ta cika alkawarorinta da kuma tsammanin ƙasashen duniya. Kafin tafiya zuwa Jamus, Blinken ya jaddada yayin ziyarar da ya kai ƙasar Qatar cewa Amurka da sauran ƙasashe na kira ga Taliban da su shiga alkawarin da ta yi na barin duk wanda yake da takaddun tafiya mai inganci ya bar Afghanistan idan ya zaɓi yin hakan. Batun ya kasance abin mayar da hankali ne tunda Amurka ta fice daga Afghanistan a ƙarshen watan Agusta da ya gabata, wanda ya kawo ƙarshen zaman sojoji na shekaru 20 da ƙoƙarin ƙarshe na kwashe dubban mutane daga ƙasar. Mutane da yawa da ke son barin Afghanistan ba su samu damar yin hakan ba kafin ficewa Amurka.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga batun ziyarar da shugaba Muhammad Buhari zai kai a jihar Imo, a yayin da rundunar sojin Najeriya ke daɗa zafafa ruwan wuta a sansanonin 'yan bindiga a jihar Zamfara, rahotanni na cewa 'yan bindigar sun soma kwarara a makwabtan jihohi don gudun tsira da ransu. Murtala Faruku Sanyina a Abuja ya tattauna da kwamishinan lamuran tsaro na jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Zamfara, Kanal Garba Moyi Isa, wanda ya ce matakin na tasiri sosai, to amma kuma kamata ya yi a ɗauki matakai na bai ɗaya a dukkan jihohin arewa maso yamma da ke fama da matsalolin tsaro.
Ruwan bama-bamai da ake yi a jihar Zamfara gaskiya ne yana kassara yawancin su 'yan bindiga, to kuma dole ne ko samu matsuwa irin haka nan ya bude mafita. To amma kuma kar ka manta cewa mu ma akwai namu, muna da namu waɗanda suke cikin ƙasarmu. To kuma a kowane lokaci yawanci suna shiga Zamfara, suna shiga Katsina, suna banna har zuwa Kebbi. Duk da matakan da ita jihar Zamfara ta ɗauka, ai in baka manta ba, ba a yi kwana uku ita kuma Sokoto ta ɗauki waɗannan matakai irin waɗannan na Zamfara ɗin. A dai bambanci shi ne mun daza namu ne a kan bododi, a kan iyakokinmu da muke da su Zamfara da Kebbi da Nijar, don kar su shigo mana. To na fidda irin ɗauki ɗaya-ɗaya da kuma shiga wasu gurare waɗanda suke gehen su jami'an tsaro ba su kai wurin ba.
To wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa 'yan bindigar ba su kwarara zuwa cikin jihar ku ba?
Ƙananan hukumomi guda 13 da suka yi iyaka da Zamfara da Katsina da Kebbi da Nijar, duk mun ɗauki waɗannan matakan na tabbatar da cewa ba mai shiga ba mai fita. Sannan ƙari da ƙarawa, jiya-jiya ba da daɗewa ba, saboda ƙarancin jami'an tsaro, mai girma gwamna sai da ya ba 'yan bangarmu na Sokoto mota Hilux guda 10 aka ba su, sannan ya ba su mashinunnuka guda 500, aka kuma ba su uniform cikakku don su tsatsare irin waɗannan guraren inda jami'an tsaro ba su kai ba, su kuma sai su tsatsare su don dai mu tabbatar mun kare su, mun hana su shigowa cikin ƙasar mu ta Sokoto.
Raka dai, a matsayinka na masani sha'anin tsaro, ya kake kallon wannan matakin da ita gwamnati take ɗauka na kai farmaki a jihar Zamfara, wadda kowa ya sani cewa kamar ita ce tsakiya?
Tsari ne mai kyau, amma kuma yana tattare da kurara, saboda duk matsala wadda ta shahi Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi, Niger da Kaduna, ya kamata in za a ɗauki irin matakan da za ake ɗauka Zamfara, a ɗauke su bai guda, lokaci guda, a ce waɗannan matakan an ɗauke su a lokaci guda, an samu isassun jami'an tsaro na ƙasa da na sama, an ɗauke matakan na lokaci guda don a hana kowane ya shiga ko ina. Don aka ɗauka, kuma muka yi magana da su jami'an tsaro na Nijar da suka datsa waccan mahitar, to kaga sai a rutsa da su gaba daya. Amma an matakan da aka dauka yanzu kaga za su kurara su shiga Katsina, za su shiga Sokoto, za su shiga Kebbi, za su shiga Niger, za su shiga Kaduna. Saboda haka dole ne gaban da ya kamata shine a dauke wannan matakan bai guda ga wannan jahohi gaba daya.
Murtala Faruku Sagin da ke nan a hirar sa da kwamishinan tsaro na jihar Sokoto, Kanal Garba Moyi Isa. Ra'ayoyi sun bambanta akan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a jihar Imo, yayin da wasu suke cewa ziyarar ba ta da amfani, wasu kuma sun ce daidai ne shugaban ya ziyarci ko ina a cikin kasar. Sai dai ita gwamnatin jihar ta ce ta kammala shirinta na tarban shugaban kasar. Ga dai Alfonso Okori Igwe da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Imo ta ce yanzu hakan ta shirya tsaf domin zuwan shugaba Muhammadu Buhari jihar gobe Alhamis, kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Declan Emelumba ya wasashin Hausa na muryar Amurka a safiyar yau. Ya ce komai na nan daidai yadda ya kamata, akwai tsaro sosai, kuma an kammala duk shirye-shirye na tabbatar da cewa ba a samu wata tangarda ba. Kwamishinan dai ya kara da cewa shugaba Buhari zai kaddamar da wasu manyan ayyukan da gwamnan jihar Sanata Hope Uzodinmu ya aiwatar a tsawon sama da shekara guda da yake mulki, ciki har da titin Naze Ihiagwa Nekede Obinze. Yanzu batun wannan zuwan shugaban kasar na ci gaba da janyo surutai da ma rashin amincewa daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas, inda jama'a da dama na cewa babu wani abin a zo a gani da gwamnan jihar Sanata Hope Uzodinmu ya tabukawa al'ummar jihar Imo da ya cancanci kaddamarwar shugaba Buhari. Kenan Dr. Aman Zobi yana cewa ban san abin da zai zo yi ba. Na duba in ga dalilin zuwansa amma ban gani ba, saboda ba wani aikin da gwamnan ya aiwatar da shugaba Buhari zai kaddamar. Wannan bata lokaci ne.
I don't know what he's visiting for. What's he coming into this state to do? Since there are a lot of troubles.
Ban san makasudin ziyararsa ba. Shin me zai kawo shi wannan jihar tunda akwai rikice-rikice da dama? Ni dai ban san irin aikin da gwamnan mu yayi da zai sa shugaban kasa ya zo ba. Inji Maurice Obunna.
To me, it's a political visit, and the present governor is maybe trying to use that to leave the impression that Imo people are in support of the present government.
Gare ni wannan wata ziyara ce ta siyasa, kuma me yiwa shi gwamna ne ci yana so ne amfani da ziyarar ya nuna cewa al'ummar Imo suna goyon bayan gwamnati me ci. Inji Dr. Celestine Wosu. To sai dai Chief Allen Ihionu yana me cewa.
The president has right to visit all his constituencies at any time.
Yace shugaban kasa yana da dama ya ziyarci duk inda ke karkashin mulkin sa kowane lokaci. Zuwan sa yana iya haifar da alheri. Yanzu kungiyar ƴan awarin Biafra ta IPOB dai ta riga ta bayyana kin amincewarta da zuwan shugaba Buhari jihar Imo, tare da ayyana rufe yankin kudu maso gabas baki daya gobe Alhamis, da ma yin barazanar tarwatsa duk wani shirin da gwamnatin jihar ke yi don tarbar shugaban kasar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso Okori Igwe da wannan rahoto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan dokar haramta tsugunawa yin bahaya a ko ina da gwamnatin jihar Oyo ke dauka.
Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta amince da kafa dokar hana yin kashi a fili a fadin Jihar Oyo. Dokar wadda ta sami amincewar dukkan wakilan majalisar ta tanadi cewa duk wanda anka kama yana kashi a fili zai biya tarar kuɗi naira 5,000 ko kuma a bashi gwale-gwale ba tare da dauri ba. Haka zalika dokar ta tanadi tarar naira 50,000 ga duk mai gidan da baya da salanga ko shadda a gidansa ko daurin watanni 6 a gidan maza ko a mishi dukkan biyu tare da daurin. Majalisar Dokokin ta Jihar Oyo ta buƙaci gwamnatin Jihar Oyo da ta samar da gidajen kashi ko sarga na tafi da gidanka a kasuwanni da wuraren taron jama'a don amfanin al'umma. To ko me jama'a mazauna Jihar Oyo za su ce a game da wannan mataki da Majalisar Dokokin Jihar ta dauka ko ta bullo da shi?
Sunana Sulaiman Daura. Wallahi ya daidai. Kasan ta bayar da wannan amfani. Ko bai je gidansa, yi baya gidansa. Ko na abu da gwamnati kuma ya je waje gwamnati ce a jiya haja ya
ganin cewa tare da an kace ayi ta naira 5,000
wallahi kudin kuma ya kada ni alifin nan ko 25,000 eh kamata a riga za wannan dokan
menene sakon ga sauran jama'a
ni abun da nake ba wa jama'a sawara kowa da abun da gwamnati ya doka kar ka ji a wuce ya ka abun da ifaji
kana ne mutane su daina kashi a daji
wallahi to bai da wannan amfani ma inda wannan abu kuma ko menen ko berami eje cha AC ga cikin gidan mutane ba sama wa mutanen ciwo ba sai sabon da wannan gwamnati na yon yi wallahi juja ma kuma na bayan sa ni kuma na bayan sa
sunana ayo borija doka nan da aka yi gaskiya ne na gane yayi kuma wani bangare bai yi ba
ina yayi
doka nan da aka yi saboda cholera nan da ko ina yanzu na kashe mutane saboda akwai disease da yawa amma abun da aka yi nan wurin bangare na yayi amma wurin bangare da bai yi ba ya kamata a sa public toilet ko ina kafi a sa wannan doka ka san a sa public toilet akwai kasuwa mutane suna da yawa ko ina kana wuciya dole ne abun ya kama ka kana zo ka kai na za ka shiga to ba yi public toilet ba ne abun sai yu
to majalisar dokokin jihar Oyo ta buƙaci gwamnatin jihar Oyo da ya kakkafa watan gidajen kashi na fita gidanka kamar watan public toilet kenan
kansa public toilet ka san kowa da kowa sai jira din abun kansa public toilet ina da tawo ko kudi kadan nan ka sa ko na rashin shine kan zai abun ya kawo shi ka shiga public toilet ka je kai amma babu public toilet ne ka shiga eh awon kaka an gurin bangaren ne ban jira dai wannan
to kai ka yarda da duk wanda an haka ma yana kashi a fili ya biya naira 5,000
gaskiya naira 5,000 yayi yawa gaskiya
no ya kamata mutum ya biya
to ko an go na dama an sa 2,000 ko ne aka kama ya biya 2,000 asa aka yafi
sunana Sumaila kudi ban sani be da chaf sam kudi me yanzu muna daji muna kasuwa daji je mu yi kashi can a daji sai ce kama mu biya 5,000 aka yayi
idan kuma baka da 5,000 za a yi magwale
wannan gwamnati na sai nuna mun karfin banza ne akai wancan dalili wallahi ba da cewa na kashi in toilet bai kusa dole mu je daji mu je mu yi kashi mana
ba ka ganin cewa kashin nan yana kawo ciwon kwalara ciwon amai da zawo mutane na mutuwa
tunda ba kusan gida muke a daji muke na je yi kashi ba wani kwalara in kusan gida ne yanzu zai ce na yi laifi amma a daji mu je yi kashi a daji ya ce mu biya 5,000 kai ba yanda ba
ne Abdulatif a cikin Oyo State.
Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta ce duk wanda ya kashi a fili zai biya naira 5,000. Me za ka ce?
Ni bai san shiga daji akwai toilet mana. Ni ko na so yi ka shi san je toilet.
Duk wanda aka kama yana kashi a fili ya biya naira 5,000.
Ni wallahi bai sa no. Ni ba so iru wannan. Bai dike.
To idan aka ba mutum gwale saboda yayi kashi a waje, yayi daidai.
Bai yi daidai ba.
To me ya kamata a wa mutum idan yayi kashi a fili?
Yanzu sai giya ma duka mutane ne ko ya giya ma shi ko mutane ya ge fili ko ya kama shi ba laifi
sunana Alhaji Karaye mai sai da sani a Kenya wanda an kasance da dan dare diji a cikin garin Koko.
Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta bullo da wata doka cewa duk wanda aka kama yana kashi a fili za a yi masa tarar naira 5,000.
To wannan doka ba a cewa an kafar da doka a ce bata yi ba amma akwai abin da ya kamata a musanta akan doka. Yanzu an ce duk wanda anka kama a fili yana kashi ba amshi 5,000. Ai kaga in kaddi benin dokar da anka dauka 5,000 ba karan kudi bane. Ina laifi ma a ce ana yi an san naira 1,000 garai ko da in kaddi ba ai akwai yaro wanda a kanana kila kashi ne a musu musamma mallaki hankalin kansu ba za su yi koyi na tsora sai kashi amma babba wanda mallaki hankalin kansa to kaga wannan koda an kama shi amma doka ya dace
yin kashi a fili yana da illa da yawa tunda yana haddasa kwalara da wasu cututtuka
eh kware haka ne amma ya kamata doka an zata ala daidai direct kamata ban ce bata yi ba amma tsarin a ce naira 5000 ai in ka diba sun yawa
da a ce ka bada shawara kamar nawa ya kamata a karba ga wanda ya kashi a fili
to ni abinda a shawara da zan ba su kamar dai idan mutum ya kashi ga fili an ka kama sa wanda ya mallaki hankalin kansa ya kamata a tsaya maka kamar dokar naira 1000 a kama shi to naira 1000 kudi ce yanzu ko wa an ka ashe 1000 gari ya sa an shi kudi a hannunsa amma 5000 sun yawa
Alhaji Azzai Kabo dinga za ka ce a game da dokar da majalisar dokokin jihar Oyo ta bullo da ita na cewa duk wani aka kama yana kashi a fili zai biya naira 5000 ko a bashi gwale gwale
to ana yin doka ba a yi muhalli inda mutum in kashi ya matsa mai bai raba shi je shi haka dai za a ba mutum gwale gwale ba a yi mai wurin da yake biyan bukatar shi ba
ita majalisar dokokin ta bukaci gwamnatin jihar Oyo da ta kakkafa waton gidajen kashi na tafi da gidanka domin amfanin jama'a musamman a kasuwanni da wurin taron jama'a
to wannan kan Hausa Fulani ba su da ma wannan akida ta cewa su tai gadaji Allah su tsugona su yi baya sai yan uwan su suke wannan
Alhaji Ali Gutan gida
me zaka ce a game da matakin da majalisar dokokin jihar Oyo ta doka
to gaskiya ba ta adalci ba a ce talaka bai bayan gari daji bai bayan gari a hili to shin wanda bai da naira 50 wanda zai kai mai gidan toilet ana cewa in yayi bayan gari daji a bashi kashi ko a bashi gwale gwale ko shi ba da 5000 kaga ba a mishi adalci ba
kai la'akari da illar da ke ga kashi daji ko kuma kashi a fili tunda wannan yana sa kwalara
mutum uwayen mu da kakannin mu daji muka bayan gari ba mu san toilet ba
yanzu kana ganin ko ga wurin kashi toilet kai ba zaka shiga kai kashi ba
eh to ina eh shiga in yi amma ni bai dame ni ba don tun uwayen mu da kakannin mu ba mu san gidan bayan gari ba yanzu na zamuni ya kawo ne a ce kwalara a ce mina na wannan duk zamuni ne ya kawo shi
to kana da masanin ne cewa akwai tarar da ake yi wanda aka kama yana kashi a fili ta naira 5000 ko a yi masa gwale gwale
to in an kai haka nan ba a yi adalci ba saboda wanda bai da naira 50 da zai kai mai gidan toilet an aka kama shi an ce sai ya bada 5000 ko kuma a bashi gwale gwale to shin gwale gwale ne an ka bashi ai ba a yi mishi adalci ba abinda son kawa jama'an tsaro hanya saboda su samu hanyar cin hanci da rashawa saboda hanyar cin hanci yawa ma'aikatan Najeriya ka tutu
me ya hujjaka
saboda gashi nan muna kallo inda za ka taka doka in ka bada kuɗi a kyale ka
Umaru Dodo na'am rankai dade misali yanzu ko Bahaushe ko Bayarabe ba bambancin kabilanci da gangan lamarin
babu duk wanda an haka ma tunda doka ce ta jiha to wannan doka za ta hauka ne
to yana da kyau a sanar da kowa ya sani ka a yi abu cikin ba a sani ba kaga wasu akwai baki akwai sauran jama'a waɗanda kuma ba su sani ba ko yan ƙasa ne ko kuma ba yan ƙasa ba dai akwai rashin sani
amma a wannan lokaci da ake yanzu kusan in ce jama'a da yawa suna da labarin cutar amai da gudawa waton kwalara da take damun sassa daban-daban na Najeriya har da sauran wasu ƙasashen Afirka kuma wannan shine makasudin dokar wannan doka
gaskiya ko nan ta bullo sai dai Allah shi yi mana tsari kan wannan lamarin insha Allah yana da kyau a bada goyon baya da tsabtace muhalli kan wannan lamarin muna goyon baya 100% ga wannan
ka amince da wannan doka
insha Allah ni na aminta gaskiya to ko kabila ko kuma Bahaushe ko waye shi ma ya goye baya kan wannan lamari ayi addu'a kan shi Allah shi ba mu zaman lafiya da lafiya
kana kashi a fili yana daya daga cikin matakan da masana kiwon lafiya na bada shawara a dauka domin dakile yaduwar cutar amai da gudawa waton kwalara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida da Tambuwal yanzu kuma ga labaran wasanni daga kasar Ghana
wasanni a takaice
labarin Accra House of Oak za mu soma labarin wasannin na yau Accra House of Oak ta sha kashi da ci ɗaya da nema a wani wasan sadar zumunci da zakaran kasar Togo Asco Dakara domin shirya kungiyoyin wasan guda biyu baki ɗaya wa gasan CAF Champions League da ke gaban su abinda ya bambanta kungiyoyin guda biyu shine kwallon da Magnum Ataba ya zura a ragan House cikin mintuna na 32 sai wani Elaine ya fito da kwallo ta bangaren hagu na filin wasan zuwa cikin akwati kuma ya dace Urobode Harrison na awaran ya gyara wa Ataba cikin sauki ya bugi kwallon ya wuce Richard Baidu sai cikin raga an bayewa kowane dan wasan Black Stars ladan $5,000 kowane dayan su a nasarar da suka samu akan Ethiopia a ranar Juma'a a wasan fidda gwani na shiga gasar cin kofin duniya Ghana ta lallasa Walia Ibex ci daya da nema a wasan farko na jerin wasan fidda wani a Cape Coast Stadium. Mubarak Wakasuni ya zura kwallon ya yadda ke kwallo daga wajen akwati cikin mintuna na 32 wanda ya wuce mai tsaron gida Tekle Mariam na Shanku. Sai dai ranar Litini ita ma Black Stars din ta dibi kashinta a hannu ya yadda ta sha kashi da ci daya mai ban haushi a hannun Afirka ta Kudu a wasa na biyu a FNB Stadium dake a Johannesburg. Yanzu dai Ghana da Ethiopia na da maki 3-3 a bayan Afirka ta Kudu dake gaba da maki 4. Black Stars za ta kara da Zimbabwe a wasa na gaba cikin watan October a Kumasi da zagaye na biyu a birnin Harare. Za a yi wa dan wasan tsakiya na Black Stars in Ghana Jeffries Club Boscan dan Ghana iya girman rauni da ya samu yayin da yake yi wa kasar Ghana wasa. Club wanda daga baya ne aka kara shi cikin ɗan wasan na Ghana an sake shi a farkon rabin lokaci na wasan da Ghana ta yi da Ethiopia bayan ya samu rauni. Dan wasan ya koma birnin London a ranar Litini inda likitocin Crystal Palace za su auna iya girman raunin nasa da ya samu. Cristiano Ronaldo ya kafa sabuwar bajimta a tarihi na sayar da rigarsa kowace rana cikin ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka ba da sanarwar zai sa rigarsa mai lamba 7. Dan wasan na gaba na ƙasar Portugal ya koma Old Trafford bayan jira na lokaci mai tsawo a watan Augusta. Yanzu haka ya kyallaci kansa gabanin ziyararsa na farko zuwa karantin a ranar Alhamis a yayin da United ta shaida cewa Ronaldo zai sa riga mai lamba 7 a ranar Alhamis. Masu sha'awan kwallo sun karantuma don samun nasu rigan kuma cikin sa'o'i 4 kaccel ya kafa tarihi a matsayin wani abun sayarwa na wasannin motsa jiki daya da aka fi sai a wajen Amurka ta Arewa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan Abbas. Yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Akalla fursunoni 41 suka mutu a gidan yara a kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yarin mai cunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce gobara ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangerang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i. Akalla fursunoni 80 suka jikkata, ciki har da 8 da aka dauke su zuwa asibiti a Tangerang. Shugaban babbar jam'iyyar adawar kasar Gini, Union of Democratic Forces of Guinea, ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar a ranar 5 ga watan Satumba ya yi daidai saboda shugaba Alpha Conde baya bisa ka'ida bayan da ya canja kundin tsarin mulkin kasar don yin wa'adi na uku. A wata hira ta musamman da ya da biyo ta hanyar tafinta, Selu Dalen Diallo ya ce duk wata cuta ta al'ummar Gini da gwamnatin mulkin soja ta ambata, jam'iyyarsa ce ta gano kuma ta aikar da su. Jiya Talata, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane 5 a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta Kudu da dakarun ƙawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin, a cewar Manjo General Lul Ruai Koang, kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta Kudu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 a kudancin ƙasar Mexico jiya Talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya shaida wani gidan talabijin na ƙasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de Benitez.
Da masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan daren Baba Yaku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.